Masarare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ke fatan an wayi gari lafiya. A cikin shirin namu na wannan safiya ta Asabar, za a ji cewa kasashen da ke mambobin kotun hukunta manyan laifuka ta duniya sun kada ƙuri'ar amincewa da tsige babban mai gabatar da ƙara na kotun. Mahukunta a yankin kudu maso yammacin Faransa sun bayar da umarnin kwashe mazauna wasu unguwanni da ke kewayen birnin Bordeaux yayin da gobarar daji ke ci gaba da ta'annati. Gwamnatin Najeriya ta ce kai ƙarar shugaba Tinubu da jagoran 'yan hamayya a ƙasar ya yi wajen Donald Trump, wato Atiku Abubakar kenan, zagon ƙasa ne ga ƙimar Najeriya da kuma 'yancinta na cin gashin kai.
Tabbas ya nuna ba shi da kishin ƙasa, kuma ba wai ya damu da 'yan ƙasar ba ne ba, kawai burinsa shi ne ko ana hama-za-hama-sa ya samu wannan mulki da yake nema.
Babu wani batun rashin kishin ƙasa, domin wannan abu ne ma wanda ya kamata a yaba, domin mu san cewa wani irin shugaba ne yake fada shugaban ƙasa a Najeriya a yanzu.
Har wa yau a Najeriya a makon nan ne ɓangaren 'yan hamayya a majalisar wakilai suka fice daga majalisar don nuna adawa da matakan da aka bi wajen amincewa da ƙudurin dokar da fadar shugaban ƙasar ta miƙa kan ƙirƙirar 'yan sandan jihohi.
Idan akwai hankali da natsuwa da sanin ya kamata da yadda da cewa wakilci muke yi, ai ka san hakan ba za ta yi ba, kuma ka san ba gaskiya ba ne. Har ga an sa musu tsoro, firgici, damuwa, rashin wadatar zuci da rashin tsoron Allah a cikin zukatansu, domin ana ganin cewa za a hana su takara.
To, akwai kuma filin gane mana hanya kan yaƙi da miyagun ƙwayoyi da harkar daba a jihar Kano. Amma yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna. Masu saurare, assalamu alaikum. Muhammad Anur Muhammad ke muku barka da kasancewa da mu a shirinmu na hantsi na wannan rana ta Asabar, wanda a cikinsa za a ji cewa mahukunta a yankin kudu maso yammacin Faransa sun bayar da umarnin kwashe mazauna wasu unguwanni da ke kewayen Bordeaux, ciki har da yankin filin jirgin saman birnin, yayin da gobarar daji ke ci gaba da faɗaɗa. Mayakan Houthi da ke Yemen sun ce sun kai hare-hare kan wasu wurare a birnin Jizan na Saudiya a matsayin martani ga hare-haren sama da Saudiya ta kai kan birnin tashar ruwa na Hudaydah a Yemen. A Najeriya an fara fargaba kan yiwuwar tashin farashin sufuri bayan da farashin mai a duniya ya ƙara tashi bayan ya sauka sakamakon yakin Amurka da Iran a gabas ta tsakiya.
Tsakani ga Allah, in dai fa ba wannan yakin Allah ya tsayar mana da shi ba, maganan farashin man fetur ma ba za ba wani maganan iyaka.
To, a filin lafiya zinariya, muna tafa da bayani kan matsalar jinin biki ko jinin haihuwa.
Yana cikin babban matsalar da yake iya jawowa mace ta mutu bayan ta haihu, sannan banda wannan yana iya faruwa kuma daga haihuwa har zuwa sati 6 shi ma zai iya samun babban matsala.
To, za a ji waɗannan da ma wasu bayanan rahotanni a cikin shirin wanda ni Muhammad Anur Muhammad zan gabatar. Yanzu bari mu fara da labaran duniya tukuna.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 16.19.25 da kuma a tashoshin FM a wasu ƙasashen Afirka, har ma da shafinmu na intanet, wato bbchausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Raliya Zubir ce take fatan an wuni lafiya a cikin shirinmu na ƙarfe 8:30 a agogon Najeriya da Nijar, wato ƙarfe 7:30 kenan a agogon GMT da Ghana. To, a cikin shirin za ku ji cewa ministan ilimi na kasar Indiya ya yi murabus sakamakon gagarumin zanga-zanga da ɗalibai suka yi domin nuna adawa da satar fitar da takardun jarabawa. Ƙasashen Faransa da Spaniya na ci gaba da fuskantar wato barazana daga gobarar daji. A Najeriya, 'yan bindiga sun yi garkuwa da shugaban ƙaramar hukumar Bungudu da ke jihar Zamfara. Shin ko me yasa ake ganin ƙwarin shinge a lokacin damina?
A lokacin damina ƙasa tana da ciyayi da kuma abinci wanda su shingen suke ci, sannan kuma suna barin ƙwayaƙwai.
To, sai ku biyo mu a shirinmu na amsoshin takardunku domin jin ƙarin bayani. Muna kuma tafi da maimaicin filin gani mana hanya, amma yanzu ga labaran duniya.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masauraro barkanmu da safiya da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zangon farko ne da shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan na fara da sanar da ku halin da muka wayi gari muna tafa da shirin sharhunan bayan labarai. Wanda a cikin sa za a ji yadda a Najeriya matasa ake samun karuwar matasan da ke shiga harkokin siyasa da nufin kawo sauyi da kuma kyakkyawan shugabanci. A jihar Agadez da ke arewacin Niger kuwa za a ji yadda shirye-shiryen ƙidayar al'umma da gidaje ya kankama. A Sudan yakin da ke ci gaba da ruruwa a ƙasar na ƙara jefa fararen hula cikin mawuyacin hali. Sannan za a ji yadda Senegal ta sauya matsaya domin mara baya ga tsohon shugaban ƙasar Macky Sall kan takarar da yake nema ta kujerar sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya. Akwai wasu batutuwan duk a cikin shirin sharhunan bayan labaran, amma da farko ga labaran duniya.
DW labarun duniya.
Trump ya ce yana duba yiwuwar tsananta hare-hare kan Iran yayin da rikici ke faɗaɗa a gabas tsakiya. Gobarar daji ta tilastawa mutane sama da 160,000 barin gidajensu a Faransa da Spain. Sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya na ziyara a Siriya a karon farko tun bayan shekarar 2009.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkanmu da warhaka da kuma sake saduwa. Muhammad Tijani Hassan ke muku marhaba bikum a zango na biyu na yaɗa shirye-shiryen DW kai tsaye daga nan birnin Bonn. Waɗanda muke watsa muku a shafukanmu na Facebook da YouTube da manhajar TuneIn har ma da wasu gidajen radio abokan hulɗarmu a sassan Afirka. To bayan sha labaran duniya muna tafa da shirye-shiryenmu da ke duba batun tattalin arziki waɗanda suka haɗa da ciniki da masana'antu da kuma hada-hadar kasuwannin duniya. Sai shirin ku shiga club da ke feɗe da wato da ke duba ayyukan ƙungiyoyi 'yan sa kai har ma da shirin amsoshin takardunku wanda bisa al'ada ke feɗe biri har bindi kan tambayoyin da suka shige maku duhu kafin daga bisani mu karanto wasu daga cikin wasiƙun da kuke aiko mana. To amma kafin zuwan duk waɗannan bari in fara da sanar da ku halin da duniya ke ciki.
DW labarun duniya.
Sabbin hare-haren Ukraine sun yi ajalin akalla mutane 16 a Rasha. Ministan ilimin India ya yi murabus bayan zanga-zangar matasa kan zargin magudi a jarabawa. Hukumomin China sun kwashe mutane 20,000 yayin da mahaukaciyar guguwa ta Nile ke shirin kadawa.
DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraronmu barkamu da warhaka da kuma kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yaɗa shirye-shiryen sashen Hausa na DW wanda ke zuwa muku daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin shirye-shiryen da muka yi muku tanadi muna tafi da shirin jika ƙaro da shirin zaɓi sanka da ma shirin ra'ayin malamai, amma duka waɗannan za su zo ne bayan naji wato bayan na sanar da ku halin da duniyar ta wani. Sunana Khadija Ahmad Rufai.
DW labarun duniya.
Iran ta samu sama da dala biliyan 18 daga sayar da mai a lokacin yaƙi da bayan tsagaita wuta. Kazakhstan ta yi kira ga Rasha da Ukraine su koma tattaunawar zaman lafiya. Guguwar Typhoon Nul ta tilasta kwashe mutane sama da 340 a China.
Bakwai daidai agogon Najeriya, Nijar kamar Chadi, shida kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 22 da 25.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkanmu da wannan safiya ga kanin labaran. Gwamnatin Najeriya ta samu goyon bayan kungiyar gwamnoni kan shirin ƙara rundunonin soji hudu da kuma ɗaukar sabbin sojoji 28,000 don yaƙi da matsalolin tsaro. Wani rahoton Majalisar Ɗinkin Duniya ya koka da ƙaruwacin zarafin mata a Al-Ubaid mai fuskantar ƙauyen RSF can a Sudan. Amurka ta gargaɗi Rasha da China kan sayarwa da Iran makamai a wani yanayi da hare-haren ɓangarorin biyu ke ci gaba da zafafa. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. 8 daidai agogon Najeriya, Niger, Kamarar Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mitoci 19:22.
Azima Bashir Aminu.
Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. Shirin gwamnatin Najeriya kan ƙara rundunonin soji da daukar sabbin sojoji 28,000 ya samu karbuwa hatta ga kungiyar gwamnatin kasar. Bayan samar da allurar rigakafin Ebola, mutum na farko ya mika kai don gudanar da gwaji a kansa. Amurka ta buƙaci Saudiya ta daidaita alaka da Isra'ila gabanin ci gaba da tattaunawar su kan nukiliya. Yanzu kuma ga cikakken labaran.
Karfe 5 cicif agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wanda ya zo daidai kenan da karfe 4 agogon TV da na Ghana, sashen Hausa na Radio France International, RFI Hausa aka lalabo a kan mitoci 16 daga jeren zango.
Abdullahi Isa.
Jama'a barkanmu da sake saduwa ga muhimman kanin labaran duniya na wannan marece. Amurka ɗaya daga cikin majalisun kasar mai suna John James ya gabatar da wani kuduri na ganin an sako ɗaya daga cikin shugabannin 'yan awari da ke barazana ga lamarin tsaro a Najeriya. Za ku ji kuma cewa a jamhuriyar Niger ma'aikatar ciniki da masana'antu ta sanar da ɗaukar matakai na dakatar da wasu kamfanoni a jajibirin tuka shekaru uku da sojoji suka kama ragamar shugabancin wannan kasa yayin da aka maru jam'iyyu da kungiyoyi ga hadda ƴan kasar ke ci gaba da diga ayar tambaya na rashin zaman shugaban kasar wato Paul Biya gida kamaru na tsawon lokaci.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon kasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryen mu inda zamu fara da kawo muku labaru. Sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun da farko ga kanunsu. Ofishin jakadancin Sin a Najeriya ya shirya taron murnar cika shekaru 99 da kafuwar rundunar PLA ta ƙasar Sin. An sanya wuraren sana'ar kayan tangaran na Jingdezhen cikin jerin wuraren tarihi na duniya na UNESCO. Sannan za ku ji cewa hatsin da ƙasar Sin ta girbe da lokacin zafin bana ya zarce tan miliyan 150. Yanzu kuma sai a gyara zama domin shan labarun dalla-dalla daga nan sashen Hausa na rediyon kasar Sin.
Kuna tare ne da tashar CRI.